Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amerika ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM, Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu harama a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum, alaikum. Ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabi Imam muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu za ku ji shirye-shiryen da jam'iyyar APC take kan zaben da ake gabatowa. Sai kuma Majalisar Dattawan Najeriya da ta dage zamanta daga ranar 25 ga watan Satumba da ta saka a baya zuwa ranar 9 ga watan Oktoba bisa dalilin zaben fitar gwani da jami'u suke gudanarwa. Za kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar. Sai kuma sharhin jaridin Najeriya da kuma sakonnin da kuke ajiye mana a bisa na'ura, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata mujallar Amurka da ake kira da New Yorker ta ba da rahoton cewa wata sabuwar mace ta fito ta daban da take zargin alkali Brett Kavanaugh da cin zarafinta, mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaba domin ya zama alkali a kotun kolin Amurka. Mujallar ta ruwaito jiya Lahadi cewa sanatoci biyu suna binciken zargin da wata mace ta yi kan alkalin cewa ya tsiraita kansa a gaban ta lamari da ya tilasta mata taba zakarinsa lokacin da take ture shi. Matar Deborah Ramirez, yar shekaru 53 da haihuwa, ta yi zargin cewa lamarin ya auku ne a shekarar karatun 1983 zuwa 84 a jami'ar Yale a lokacin wata liyafa. Fadar shugaban Amurka ta bakin shi alkali Brett Kavanaugh ya musanta wannan zargi, suka ce ba wani abu bane kawai illa kokarin yarfe. Dan takarar shugaban kasa a kasar Maldives dake Asia Ibrahim Mohamed Soli ya ayyana nasara a zaben kasar da aka bayyana sakamako da safiyar yau Litinin a babban birnin kasar Melko Male. Sakamakon ya zo ne ba zata saboda yan hamayya sun yi fargabar shugaban kasa Abdalla Yamin zai yi magudin zabe. Shugaba Yamin yana neman wa'adi na biyu wasu shekaru biyar a wannan zabe. Ya riga da ya dauki dukkan matakai na tabbatar da ya samu nasara ta wajen daure abokanan hamayyarsa, wasu kuma ya tilasta musu gudun hijira. Ya ayyana dokar ta baci a farkon shekarar nan bayan da ya yi watsi da umarnin kotun kolin kasar da ta neme shi da ya saki fursunonin siyasa. Duk da zazzafar adawa ga mulkin kamakarya na shugaba Yamin da yake yi, ko da gogaggun yan siyasar kasar ba su da yakinin abin da zai faru a zaben da aka yi jiya Lahadi. Yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai halarci wani taro da zammar zaburar da kasa da kasa ta haɗa kai domin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da safararsu. Washe gari Talata, Mr. Trump zai jawabi ga babban zauren Majalisar Dinkin Duniya sannan ranar Laraba zai jagoranci zaman kwamitin sulhu na majalisar, inda a hali yanzu Amurka ce take rike da jagorancin na karɓa-karɓa. Batun Iran da wasu batutuwa suna daga cikin ajendar wannan taro. Jiya Lahadi shugaban na Amurka ya zamancin abincin dare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a birnin New York. Gabannin ganawar shugaba Trump ya tura sako ta Twitter a zaman matsin lamba ga Japan, yana cewa mun dauki matakai masu yawa na taimakawa Japan, muna buƙatar ganin ana saka mana a wannan dangantaka. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban yan tawaya Sudan ta Kudu Riek Machar ya yi watsi da gayyatar da shugaban kasar Salva Kiir ya masa a jiya Asabar da ya kai ziyara Juba babban birnin kasar. Machar, wanda shine shugaban kungiyar yan tawaye da ake kira SPLM-IO a takaice, ya ga kira wani taro a birnin Khartoum cewa yanayi a Juba bai dace da ziyara daga tawagar yan tawaye ba. Yace, ina tsaro, ina da damuwa kan haka. Hakika idan za mu aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya, akwai buƙatar haka ga mutane da za su dawo Juba daga yankunan yan tawaye. Shugaba Kiir, wanda yake jagorantar jam'iyyar SPLM, ya ce bangarensa ya saki dukkan fursunoni zuwa watan Disamba. a halin da ake ci kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce hukumar kula da tsaro cikin ruwa ta Najeriya da ake kira NIMASA a takaice ta ce ma'aikatan jirgin ruwan MV Glarus da yan fashin teku suka kama a Najeriya bakwai daga cikin ma'aikatan wannan jirgi yan kasar Philippines ne saura sun fito ne daga kasashen Slovenia, Ukraine, Romania da Croatia da Bosnia jami'an na Najeriya suka ce har yanzu ba san inda 12 daga cikin ma'aikatan jirgin suke ba A kasar Tanzania ana zaman makoki jiya Lahadi yayin da aka yi jana'izar wasu da dama da suka mutu a hadarin wani jirgin ruwan fito da ya hadari har mutane mai tanda 24 suka halaka. Jirgin wanda ya dauki mutane fiye da kima yana kan hanyarsa zuwa wata kasuwa lokacin da ya hadari dab da gabar ruwan da zai tsaya. Rahotanni suka ce ko da shike bisa ka'ida jirgin zai dauki mutane 100 ne an yi kiyasin mutane kimanin 300 ne suke cikin jirgin lokacin da wannan hadari ya auku. Prime Minister kasar Kasim Majaliwa ya jagoranci zaman makokin a yayin da shugaban kasar John Magufuli ya bada umarni a kama dukkan ma'aikatan jirgin ciki har da matukin wanda tuni yake hannun jami'an tsaro saboda ya bar dan gidansa da bai kware ba ya tuka wannan jirgi. An ceto fiye da mutane 40 tun bayan aukuwar wannan hadari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla baya ga taron da za a yi na tabbatarwa shugaba Buhari takarar shugaban kasa a APC fidda gwanin gwamnoni na ƙara cazawa jam'iyyar ta APC kai ga Nasir Adamu Elikaya da rahoto.
Gabanin gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya daga 25 ga watan nan ga zaben dan takarar shugaban kasa wanda shugaba Buhari za a tabbatarwa zuwa na gwamnoni ranar 29 ga wata. Masu neman takara jam'iyyar na ci gaba da marabaya ko fadar abin da suke son a yi don gudun korafi ko ma tafiya kotu a sakamakon zaben. Wannan na faruwa ne bayan masu son takarar gwamna da wa'in ma ke son kalubalantar gwamnonin jihohinsu ko kuma ba sa danyen ganye da gwamnonin da za su bar gado da haka suke fargabar adalcin zaben.
Sunana Aminu Sani Jaji, mai wakiltar ƙauren Namoda da birnin Magaji majalisar tarayya. Wasu gwamnoni saboda suna da matsaloli cin hanci da rashawa da kuma rashin goyon bayan shi shugaba Muhammadu Buhari yasa suke kutun su ga cewa ita jam'iyyar ta APC ta samu matsala domin kada shi shugaba Muhammadu Buhari ya sake samun damar dawowa.
Ga mai son takarar gwamnan jihar Nasarawa Ahmad Aliyu Wadada ya ce ba shakkar kowane tsari za a yi amfani da shi a fidda gwanin matukar za a kaucewa wanda ya kira cusa wakilan bogi.
A bita kan dokokin da jam'iyya ta shimfiɗa. Kamar ni in kato bayan kato ne ni ne in ma delegates ne Allah ni ne sauran yan uwana sun san haka gwamnatin jihar Nasarawa ta san haka ba mu da shakkan komai Allah na bashi komai nawa in aka fitar da dan takara ba shi mutane suke so ba babu abin da zai sa APC ta ci zabe a jihar Nasarawa ina kira ga shugaban kasa Buhari national chairman Adams Oshomole da duk sauran jigajigan APC su sani an dauko hanya na mayar da jihar Nasarawa mulki a mayar da ita ga hannun PDP duka kullakullan ana yi ne don PDP ta samu biyan bukata su san wannan
yanzu a tuna mun kawo muku labarin cewa jihar Yobe ta dau matakin daidaitawa da jankar sakataren jam'iyyar mai malabu ni yayi takarar gwamna da ke kammala wadin mulkin jihar 2019 Ibrahim Gaidan ya ce duk masu ruwa da tsakiya jam'iyyar sun amince da matsayar ciki ko har da sanata Bukar Abba Ibrahim da ya janye don ba gwamnan fagen zuwa majalisar dattawa
yanzu mun zo mun shirya ba zai tsaya ba insha Allah zai tsaya mai malar zai tsaya matsayin gwamna kuma sauran nan takaran mu da ba dai shi Senator Bukar Abba Ibrahim yana goyen bayan wannan tafiya to shine zai zama to dai babban mai shawara mu a tafiya mu na APC a jihar Yobe
kuma dai ba tsadar takardar neman takarar shugaban kasa APC naira miliyan 45 dama cin jam'iyyar na da ra'ayin shugaba Buhari ne dan takararta kuma masu goyen bayan jam'iyyar irin su tsohon dan siyasa Abdul Karim Dayyabu sun kara azzama matsayar
duk ma wanda zai ce bai dace ba wa yake da shi kuma aka san Buhari wani ifi Buhari ni duk na san wanda suke cikin mulkin nan realignment of forces ne na ONN miyagun mutane kuma ba wai forces na kasa ba internal da external forces
Alhaji Abdul Karim ya zaka ce ƴan takara miyagun mutane tunda su ma suna da ƴanci a demokradiyya su takara
to ƴancin su sai hana kuma su zama miyagu waye bashi da laifi dan ba yi musu hukuncin ba ko dan ba kwato kudin ba
rashin lashe zaben gwamnatin Oshun kai tsaye da APC ta yi ya zama abun muhawara ga jam'iyyar cewa tasirin zama a kujerar mulki ba lalle bane ya kawo nasara Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
Siyasa babu shi yake ba kun ba fada
To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar. Madalla yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridin Najeriya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Nan birnin Washington DC. Salu Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin tayi. Shirin da ke faɗakar da ku akan harkokin kasuwanci da haɓaka tattalin arziki. Yau shirin zai bar ku da abokin aiki Sahabo Aliyu Imam. Ku ji firar da yayi da Alhaji Abubakar Badaru, gwamnan jihar Jigawar Najeriya. A cikin firar sun taɓo batutuwa da dama, kama daga ayyukan gine-ginen da gwamnati ke yi a cikin ƙasa zuwa ciwo bashi domin bunƙasa tattalin arziki, har ma da batun alakar da ke akwai tsakanin Najeriya da ƙasar China. Ga yadda firar ta kasance.
Alhaji Abubakar Badaru, bashi musamman Najeriya za ta karbi aka ce kusan dala miliyan 300 saboda a kafa cibiyoyin ilimin fasaha na na'urorin kwamfuta da sauransu. Masu sukan lamiri a Najeriya na cewa don me Najeriya za ta karbi waɗannan basu suka alhali ba da jimawa nan bane aka maido mata kudade daga ƙetare wanda ake zargin tsohon shugaban ƙasa General Abacha aka sata daga Najeriya aka ja ka adana a wajen. Me yasa ba za a yi amfani da waɗannan kudade ba sai Najeriya ta karɓo bashi? Me za ka ce kan haka?
To ana ta yi kamar yadda ka sani, ko kwanan nan an sa gwamnonin jihohi sun amince daga kuɗin da aka ajiye na mai a ɗauki dala biliyan ɗaya a sai makamai. Bayan wannan akwai dala biliyan 650 wanda aka yi da ba sabirin World Bond domin su gina hanyoyi wanda har sun fara ɗaya daga cikin hanyoyi da take arewa ita ce ta Abuja zuwa Kano da za a buɗa data a ƙara girmanta. Wato buƙatun ne na Najeriya suna da yawa. Duk abin da ya shigo ana ƙoƙari a sa shi domin sanin kanka ne Sahabu, tattalin arziki ba zai ginu ba idan babu tsari mai kyau na sufuri, babu tsari mai kyau na shi kamar abin da ake faɗa na information technology ɗin. Abubuwan mu na gona ba za su iya tafiya su je port ba a tura su wasu kasashen cikin sauki saboda yanda tsarin sufurin namu yake yayi tsada kuma yana da wahalai. So bukatun ne da yawa, kowancen kudi ya zo akwai bukatun da za a sa shi. Ayyukan da aka bari da yawa, ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi babu Buhari ya gada, Allah ya yi yawa da su. Kusan kowane lungu da sako an ci gaba da waɗannan ayyukan da aka gada na da, har ila yau kuma ana ƙara ba da wasu domin matsalar ta daɗe kuma ta tabarbare da yawa, wanda yake sai an yi hoɓɓasa za a iya shawo kan abin. In ba haka ba za a yi ta yi ne, ana ta yi kuma yana warwarewa, ana ta yi yana warwarewa idan ba a yi rubdugu akan lamarin gyaran ba.
Gwamna Badaru da yake ara maganar hanyoyi, akwai masu sukan lamirin wannan gwamnati daga ma arewacin Najeriya suka ce gwamnatin nan ta musamman yan arewa sun zamanto masu rike kaho ko suke tatsar nono. Abinda suke nufi cewa ayyukan gina hanyoyi musamman da wasu kahayarkokin more rayuwa an fi yin su a kudancin Najeriya. Kasafin kudin gwamnatin tarayya a shekaru uku nan duka yankin Yaraba su suka fi amfana da kaso mafi yawa na waɗannan abubuwa. Alhali arewa ke da yawan jama'a, arewa ce ta zaɓi wannan gwamnati, amma banda wannan hanya da kai ka ambata yanzu ta Kano Abuja zuwa Kano, babu wani aiki da za a ce an yi wa arewa, musamman yankin arewa maso yammaci waɗanda suke zamfara da sauransu Sokoto da sauransu suna kukan cewa wannan gwamnati ta kyale su. Waɗanda ba su zaɓi gwamnatin ba ko da waɗanda suka zaɓan su a kudancin ƙasar su suke more wannan gwamnati. Me za ka ce kanka?
Bayan wannan akwai hanyoyi da yawa wanda ake yi ko aka ci gaba da yi. Sanin kanka ne Kano zuwa Maiduguri hanya ce da aka bayar tsawon lokaci ta tsaya, amma yanzu an bijiro ana ta aikin ba dare ba rana. Bayan wannan ana maganar hanyar Katsina Kano Katsina da hanyar Sokoto. So duka wayannan hanyoyi suna cikin abubuwan da duk ake kokari a yi. Kamar yanda ka sani, kuma in aka faɗi yawan kuɗi na hanya, mu saboda yawan yanda ƙasar mu take da ɗan dama-dama, zaka ga abinda zaka gina hanya a arewa bai kai yawan abinda zaka gina hanya a kudu ba. Wani lokacin an duba yanayin kuɗin za a ga kamar da bambanci da yawa na kuɗin, amma gaskiya ne akwai hanyoyi da yawa wanda aka gada a arewa ana yi, kuma na tabbatar a cikin tsare-tsaren da aka yi na yanzu an sa hanyoyi da yawa wanda za a gina a arewa insha Allah.
Gwamna Badaru, shugaban Amurka ya soki lamirin taron koli da kuka halarta, yana mai cewa tamkar zamanin mulkin mallaka ake a China ta mai da Afirka wurin samo kayayyaki da masana'antunta za su sarrafa, bayan sun gama sarrafa su saki ɗiba su mai da su wa mutanen Afirka akan farashi da suke so, su sai kayan mu farashi da suke so, su sayar mana akan farashi da suke so. Ma'ana cewa Afirka bata nahiyar bata amfana a wannan cuɗanya da ake tsakaninta da ƙasar China. Me za ka ce kan haka?
To a tsare-tsaren da aka fito da su akwai tsari wanda China ta shirya na tura masana'antunta su gina masana'anta kuma su inganta masana'antu a ƙasashen Afirka. Bayan wannan lokaci ya wuce da za a rufewa wani ido a yanzu ya shiga abin da yake na mulkin mallaka ko kuma na ba daidai ba. Akwai abu da duniya ta yi bacci ya faru. China ta zama ƙasa mai yin kayayyakin da duniya take bukata. Ta yi manya-manyan masana'antu kuma ta sami abin da ake kira economic of scale. So kafin ka zo kai takara da ita a farashin kaya abu ne mai wahala a yanzu. To amma akwai kayayyaki da yawa wanda za a iya yi a wajejenmu, kuma za a iya sarrafa su, kuma za a kawo, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna a wannan zaman. Ba magana aka yi ba ta ku kawo kayanku kaɗai mu siya, magana aka yi ta yaya mu ma kayan da muke fitarwa na amfanin gona za a inganta su, kuma su ma za su siye su, kuma za su yi amfani da su a nan.
To wata suka da ake wa China shine cewa hatta ayyuka da ya kamata a ce an bar wa ƙasashe, ƴaƴan ƙasashe da suka je yin aiki sai ka samu mutanen su suke kawowa, ai hatta aikin labor sai ka samu mutanen su suke kawowa daga China su zo su yi ayyukan da ya kamata a ce ƴan waɗannan ƙasashe sun yi. Akwai bore a Kenya alal misali, na ga ƴan majalisa sun gabatar da kudurori na yin magana akan wannan. A Ghana na san cewa akwai maganan korasu sun zo suna ɗibar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba. Ban san yadda wannan lamari yake a Najeriya ba, me za ku ce kan wannan al'amari na cewa sai su yi kaka gida?
Kamar yadda ka gani, kaga ai wurare ana bore, shi yasa mu da za a yi sa hannu akan harkokin gyaran layin dogo wato railway a Najeriya aka yadda cewa dole sai sun koya wa yaranmu, wanda sanin kanka ne su an fara ɗauko yara suna nan suna koyan yanda za su sarrafa wannan ayyuka, yanda ba za a buƙaci su mutanen nasu ba su zo su zauna su yi mana. Kuma duk aikin da za mu yi da su yanzu na san ana tattauna yawan wani irin mutane za a kawo wani iri ba za a kawo ba, kuma kana ji kwanan nan Najeriya ta rada sa ka'ida akan irin mutanen da za a ba wato expatriate quota wanda za a ba takarda su zo wani aiki a Najeriya, kuma gwamnatin China ta san da haka kuma yana cikin da abubuwan da ake tattaunawa. Kamar yanda na gaya ma kan magiya waye, babu wani abu da za a kudunduno a tsaya a sake kawo mutanen Afirka kamar yanda aka yi musu da wahalar da su.
To gwamna Badaru, kusa da kai a nan Kano kantin kwari, yan kasuwa na kasuwar sun yi kuka, kuma akwai alamar cewa yan kasar sun China sun kwace wannan kasuwa baki daya, yan arewa sun zama yan baran da su ne suke zamanto na gaba kawai, amma dan China ne ke zaune a gefe amma dan arewa ke kula da kanti. Wannan na daga cikin suka da ake yi, ana zargin maganan cin hanci da rashawa daga bangaren hukumomin shige da fice da dai sauransu. Na san botakil kasa ka ji wannan kukan, me ake yi na magance wannan matsala da tuni ta riga ta auku?
To ka san magan matsala ta cinikayya tana da wahalar a yi bayani a gane ta da kyau. Na ɗaya dai da ɗan China shi yake buɗe kantin sai siyar, wannan yasa aka hana su suke kawo kayansu, su suke ba mutanenmu su siyar. Wataƙila dole su zauna a kusa domin su ga tsarin yanda aka yi cinikin kuma su karɓi kuɗinsu. Ina gani mutanen kantin kwari ne in sun yi adalci za su yi bayanin me ya faru da 'yan China nan da suna China suke aikowa mutanenmu kaya a saida a biya su kuɗinsu. An saida an biya su, in kokuwa wasu ba su sayar sun biya ba, shi ya sa suka biyo kayan nan suke kasawa su tsare su bi.
To wata tambaya biye da wannan ita ce, batun yadda kasuwannin ya zamanto ka'idojin da aka yi kayayyaki ke shigowa suke kashe masana'antu ƙanana na cikin gida. China na daga cikin ƙasashe da ake zargi da kayayyaki da suke shigowa saboda arhansu da sauransu suna kashe masana'antu na cikin gida, misali kamar a Najeriya da sauransu. A wannan taro akwai wani batu da aka yi game da wannan?
Kamar yadda ka sani shi ne aka yi maganar yanda za mu inganta namu, taimakon da za su bayar mu inganta namu masana'antu. In ya kama su masu wannan masana'antun da suke kawo gida, su nemi mutanenmu na Afirka a haɗu a sake wasu kamfanonuwan da za a gina a Afirka, waɗanda kuma za su fidda waɗannan kayayyaki. Kamar yadda nake gaya ma kuma kamar yadda na faɗa, yanzu duniya ta yi sake, China ta gina manya katafaren masana'antu wanda yake a komai za su kera yi cikin sauki saboda abin da muka faɗa na economic of scale. To dole gwamnatoci su rinka aunawa suna dubawa akan komai za a kawo. Wannan abin da za a kawo da gina masana'antun da kuma tsadar da mane talaka za su sai kayan ya yake, su auna su ga abin da ya dace a yi, kuma su ga yadda za su taimakawa masana'antun gida su haɗu da su masana'antu na China ɗin domin a gina wayannan masana'antu a Afirka.
Jama'a, ƙarshen firar kenan, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin Alhaji Abubakar Badaru, gwamnan jihar Jigawa, da abokin aiki Sabo Aliyu Imam, da waɗanda suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke muku fatan alheri. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Yanzu kuma ga Babangida Jibril da sharhin jargijin Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Vanguard, jaridar kuma da Detroit, cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka birnin New York domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 73. A jawabin da shugaba Muhammadu Buhari zai yi a gaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya gobe Talata, zai taɓo batun wazar da zaman lafiya da tsaro da batun bunƙasar tattalin arziki da kawo ƙarshen mallakan makaman nukiliya da rawar da matasa da mata za su taka wajen ci gaban al'umma. ba da kuma yaki da gurbacewar muhalli. Sai kuma jaridar The Nation wadda ta ruwaito hukumar zaben Najeriya INEC na ayyana ranar 27 ga wannan wata na Satumba da muke ciki a matsayin ranar da za a kammala zaɓukan gwamna da aka fara a jihar Osun. Sanarwar da kwamishinan zaɓe a jihar ta Osun Mr. Shegun Agbaje ya fitar na cewa za a sake gudanar da zaɓukan ne a mazaɓu guda 7 da ke ƙananan hukumomi guda 4 a jihar ta Osun. Tuni dai jam'iyyar PDP ta bayyana rashin amincewarta da sakamakon wannan hukunci da hukumar zaben ta dauka, idan ta yi kira gare ta da ta bayyana dan takaranta a matsayin wanda ya lashe wannan zabe, inda jam'iyyar APC ita ma ta ce sakamakon zaben na yanzu ya nuna jam'iyyar PDP ta yi magudi a ciki. Shugaba Muhammadu Buhari zai ayyana yafiyar shugaban kasa akan tsohon gwamnan tsohuwar jihar Edo da Delta Professor Ambrose Ali, inji gwamnan jihar Edo. Wannan dai yana daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch. Jaridar The Punch ta ruwaito gwamnan jihar Edo Godwin Obasaki na bayyana a tattaunawar da ya yi da shugaba Muhammadu Buhari akan tsohon gwamnan na jihohin biyu Margayi Ambrose Ali, inda tuni akan umarci ministan shari'ar Najeriya Bakar Malami ya fara shirya takardun da zai tabbatar da gwamnati ta ayyana yafiya akan tsohon gwamnan Professor Ambrose Ali wanda ya gwamnan farar hula a zamanin gwamnatin Alhaji Shehu Shagari. Har ila yau za mu koma jaridar The Nation, jaridar kuma da Troyto tsohon mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello Professor Ango Abdullahi na kira ga Najeriya da ta koma tsarin mulkin Prime Minister. A cewar tsohon shugaban jami'ar dai hakan shine zai kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ke tattare da tsadar gudanar da tsarin mulki na shugaban ƙasa mai cikakken iko. A cewar Professor Ango Abdullahi, cin hanci da rashawa da Najeriya ke fuskanta na da nasaba ne da tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda ke cike da tsada. Sai jaridar Leadership da Troyto cewa babban bankin tarayyar Najeriya ta kwace lasisin bankin Sky Bank, inda yanzu ta mai da shi mallakar gwamnati na wucin gadi da sunan Polaris Bank. A sanarwar da babban bankin tarayyar Najeriya ta fitar, matakin da ta dauka ba zai shafi kudaden masu ajiya da kuma masu hannun jari a bankin ba. Sai kuma jaridar Daily Trust da Troyto kungiyar mata musulmai a jihar Sokoto na kira ga hukumomi da su ruguza wani sansani da ake kira Raymond Village, wanda kungiyar ta ce ya zamanto matattara na shaye-shaye da sayar da kwayoyi hamma da fyaɗe ga mata. A hira da manema labarai, shugabar kungiyar mata a jihar Sokoto Hajiya Amina Sakaba ta ce shi wannan sansani da ke kusa da kasuwar Mami akan hanyar zuwa Gusau ya zamanto abin tsoro musamman ma dai ga mata da kuma sauran al'ummar gari. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To, a gaida Babangida Jibril, sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya muna da yakinin cewa gwamnatin Najeriya mai ci ta cancanci yabo, don haka sai mu ce alhamdulillah. Allah ya ba mu shugaba adili kuma mai tsoron Allah, don haka ba mu buƙatar wani canji na shugaban ƙasa. Duk sauran can takarar shugaban ƙasa musamman daga arewa yan adawa, har yanzu mu ba mu ga wanda ya fi Baba Buhari ba. In ko akwai wanda zai ce ya fi ko zai fi Baba Buhari, tamkar yana ce mana ne Fir'auna ya fi Annabi Musa.
Assalamu alaikum wa amurka daga Alhaji Mamir dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina jinjinawa da talakawa Osun da sun ka daji suka nuna suna son su zaɓi abin da ya zama alheri gare su.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Sunana Sani Bala da ke Guro Hausar a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da jam'iyyar PDP ta jihar Yobe. Ya kamata 'yan takararmu na masu neman shugabancin ƙasa su zo su tausa wa 'yan PDP a Yobe, kamar irin su Alhaji Sule Lamido da Alhaji Atiku Abubakar da kuma Musa Zabi Musa Kwankwaso. Don babu ɗan takara a jam'iyyar PDP a ɗan takarar gwamna a Yobe, za a ce za a yi zaɓe babu ɗan takarar gwamna, ai akwai damuwa. Ina jan hankali da manyanmu na PDP na Najeriya su ba da muhimmanci akan abin da yake damuwa da makarantun mutanen jihar Yobe. Yanzu Azumi ba dan takarar sanata, ba dan takarar dan majalisar tarayya, ba wanda dan takarar gwamnatin jihar Yobe. Daman da ake cewa Adam Mwene Ojiji da amfanin Adam Mwene Ojiji shi a zon ɗinsa ya sai fom na sanata. Ina jan hankali da manyan CDG na yau ga baki ɗaya ya kamata zama hau bai samu su ba.
Madalla da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Sahabu Imam da ya taya ni gabatarwa da dukkanin waɗanda suka taya ni hada shirin, ni Hafsat Bello dan mai saurare ke cewa sai an jima idan Allah ya kai mu.